Kotun kasar Jamhuriyar Kamaru ta yanke wa mutanen da aka kama su suna da hannu dumu-dumu cikin matsalar Boko Haram su 109 hukuncin daurin rai da rai a jihar Arewa mai nisa. Wannan al'amari dai ya kawo kace nace a tsakanin al'umman kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Na tambayi barista Umaru Mala ko wannan shari'an da aka yanke wa waɗannan bayin Allah ya dace kuwa?
Mala wala bin zanga maka shine wato a matsayina lauya. Wannan shari'a dai gaskiya bai dace ba saboda an taka doka kai amara cewa wato kowanne daga cikin su ya kamata ya samu mutum da zai ainihin wato game da wato za ba shi lawyer ne wanda zai ainihin tafi kotu da shi kuma ya ainihin taimaka masa wato game da al'amura.
Malam Bala Ayuba dan kungiyar wato hakkin bil adama ne.
Wannan hukunci da gwamnatin Kamaru ta dauka akan mutane sama da 100 da aka kama akan maganan Boko Haram, mu ba mu ji dadi ba saboda daga cikin waɗannan mutane da akwai waɗanda ba su san kan maganan ba amma an kama su. Ya kamata gwamnatin Kamaru ta yi bincike kwakwaf akan waɗannan mutane ɗaya bayan ɗaya domin ba kowanne bane daga cikin su yake nan a cikin Boko Haram.
Sa'ad Abdullahi dan jarida ne wanda yanzu haka gwamnatin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru ta cafke abokin aikin sa na jihar Arewa mai nisa, ana tuhuman sa da hannu cikin matsalar Boko Haram.
Ka san kwanakin baya wato an kai shugaban kotu da sabo kuma amma har ila yau da ba yanke mai shari'a ba shi ko ba haka ba, domin shi lauyan sa mai tuntun har ila yau da yana cikin wato ganarwa wannan gwamnati waya da kawunan su kan abin da bai dace ba da shari'a kasar Kamaru. Doka kasar Kamaru ta ce idan aka kama mutum gashi yana rike da waɗannan ɗan ta'addancin yana tare da su, yana akwai yadda za a yi a gane cewa ga su nan.
Muhammad Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.